Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da warhaka. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa.
Sara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 13 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan yiwuwar barkewar kwalara saboda yanayin damuna da ake ciki yanzu.
In aka je ba a zubar da shi yanda ya kamata ba lokacin damuna ne, ruwa zai kwaso da shi ya dawo da shi gari, kuma shi ruwa ba shi da iyaka musamman in babu hanyoyin da ruwan zai bi ya fita. Saboda haka zai zo ya bata ruwa ko kududdufi ko rijiya ko makamantansu.
Ke zara wato kin sai yanzu damuna ya shigo kenan.
Okay.
Ga hukumar lafiya ta kasa na NCDC ta sanar cewa akwai yuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sassan Najeriya.
A dan haka ne a yau wakilin sashen Hausa a Kano Muhammad Kwari ya tattauna mana da likita akan wannan batu.
Saboda Kano na cikin ɗaya daga cikin
yankunan da
aka ce hakan zai faru. To muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook duk a cikin shirin yau da gobe.
Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce yayin da hukumar lafiya ta ƙasa NCDC ta sanar cewa akwai yiwuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sassan Najeriya, waɗannan matakai kuke ganin ya kamata ku ɗauka domin kare kanku da al'umma daga kamuwa da cutar? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wan Rabiu Nuhu na Bukka, inda ya ce assalamu yau da gobe ikon Allah, tsafta cikin addini na farko, ruwan sha mai kyau da lafiyayyen abinci da kiyaye muhalli. Da fatan Allah ya kiyaye mu da iyalanmu baki daya, ku tashi lafiya.
Sai daga Ibrahim Sulaiman Machika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza, inda ya ce ya kamata ana wayarwa da mutane kai musamman mutanen karkara akan tsaftar muhalli, tsaftar ruwan sha da kuma tsaftar abinci.
To sai kuma amsar mu ta gaba daga Bulama Gashu, shi kuma ya ce assalamu alaikum yau da gobe, barkamu da warhaka, da fatan an yi sallah lafiya. To bayan haka masu iya magana dai na cewa wai ko kana da kyau ka hada da wanka, ya kamata al'umma su kula da tsaftace muhalli sosai don kaucewa cutar kwalara wato annoba, don kuwa rigakafi yafi magani. Allah ya mana tsari da ita don albarkan annabi. To amin.
Sai daga Babani Basko Azari, inda ya ce ni a ganina kamata yayi hukumomin lafiya su hada kai da sarakunan gargajiya da masu anguwanni domin wayarwa da al'umar da suke jagoranta kai yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta.
To sai kuma amsar hadin gwiwa daga wurin Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Hassan Ibn Sani Wacakal daga jihar Yobe Najeriya, inda suka ce babbar hanya da zamu bi domin kare kanmu da ma al'ummomin mu daga kamuwa da cutar kwalara shine kula da tsaftar muhallan mu. Ku tashi lafiya yau da gobe.
sai daga Usman Kasim Kiringin mazaunin kasar Libya inda yace to da farko dai gwamnati ta gaggauta daukar matakin da ya dace domin magance wannan annobar cuta ta kwalara a sassan Najeriya.
To sai kuma wani amsar hadin gwiwa daga Aminu Adamu Malamar Jori da Adamu Habu inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah hakika akwai bukatar al'umma su dauki matakan tsaftace muhalli da kuma abinci domin magance fargabar kamuwa da wannan annoba ta cutar kwalara.
Sai amsa daga Sani Musa Abubakar Dan Zango inda yace salam yau da gobe matakin da ya kamata mutane su dauka shine tsaftar muhalli da abinci. Allah ya kare mu, amin.
To sai kuma amsar Suleiman S Fulani Huragirki inda yace assalam yau da gobe daga jihar Sokoto, ya kamata a kiyaye a duk lokacin da za a yi amfani da hannu zuwa ga baki, ya dace a samu ruwa a wanke hannu da sabulu, zai kawo saukin kamuwa da cutar kwalara. Allah ya kare mu, amin.
Sai amsa daga Imrana Abdullahi Tugno DC Washington Mubi inda yace yau da gobe tsafta ita ce jigo, tsaftar muhalli, tsaftar jiki da kuma ta abinci, musamman ruwan sha, domin an fi kamuwa ta ruwan sha. Wannan shine ya kamata mutane su yi kokarin kiyayewa.
Sai kuma amsa na gaba daga Isa Bakanikin Waya Sadam daga jihar Kebbi inda yace salam yau da gobe, abinda ya kamata al'umma su yi don kare kai daga kamuwa da cutar kwalara shine tsaftar muhalli da abinci da kuma ruwan sha. Sannan in za a ci abinci, a tabbatar an wanke hannu da baki, ku tashi lafiya.
Sai daga Bashir Abubakar Karre daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau Karre World inda yace yau da gobe ya kamata hukumomi su mike tsaye gurin fadakar da mutane su dinga tsaftar muhalli. Ina ganin idan akai haka za a cimma nasara gurin magance kamuwa da wannan cuta.
To sai kuma amsar Ibrahim Umar Ruba daga Adamawa inda shi kuma yace babban mataki da ya kamata a dauka shine tsaftar jiki, muhalli da abinci da abin sha.
Sai amsa daga Shuaibu Zidane inda yace salam yau da gobe, da farko dai addu'a, sannan kuma gwamnati da mu al'umma mu tashi tsaye mu hada hannu domin yakar wannan cuta, saboda mu gudu tare mu tsira tare, in kunne ya ji to gangar jiki ta tsira.
Sai kuma amsar Abdullahi Lakifuntuwa inda shi kuma yace salam yau da gobe, ya kamata mu dauki matakin kaucewa kamuwa da cutar kwalara ta hanyar tsaftace abubuwa da zamu ci tare da gyara magudanan ruwa a cikin gida da waje.
Sai daga Dauda Garba Baushi Age da Muhammad Sadi Dan Hausa inda suka ce ya kamata hukumomin lafiya da su tashi tsaye don magance wannan cutar.
To yanzu kuma sai amsar mu ta karshe daga Sani Mai Lange-lange ya wuri inda shi kuma yace ba shakka matakin dai bai wuce na tsaftace muhalli da kuma tsaftace ruwan da muke amfani da shi ba, da fatar Allah ya tsare mu da iyalanmu daga wannan cuta mai kisa.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana da tambayoyin mu.
Yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari domin jin tattaunawar sa da Dr. Usman Muhammad na asibitin koyarwa ta Aminu Kano.
Dr. Usman, hukumar kula da cututtuka da takaitasu ta kasa ta yi wata kididdiga da ta yi hasashen cewa a wannan damuna za a iya samun karuwar wato cutar wannan kwalara a tsakawar sassan kasar nan, musamman ta yi magana a jihohin Zamfara da Bauchi da kuma Kano. A takaice, a dunkule, ko za ka fahimce mana yaya ne ita yanayin wannan cuta ta kwalara?
To ita a takaice, a Hausance ana cewa kwalara kaman cutar amai da gudawa, sannan kuma akwai kwaye cuta wanda a likitance sai ka same ta bayan misali mara lafiya ya zo da rashin lafiya amai gudawa, sannan ka dauki bayan gida an gwada an tabbatar cewa ita ce, sannan zaka ce mutum yana da amai da gudawa na cutar kwalara. To ita wannan kwayar cuta ana samun ta ne mafi yawanci a tsakankanin yara kanana zuwa dattijai wanda suke da shekaru da yawa, amma ba yana nufin akwai shekarun da ba za a iya samu ba. Kuma hanyar da ake kamuwa da ita shine ta rashin tsafta, ko kuma in ce mutum ne ya sha ruwa wanda yake gurbatacce, ko kuma a'a ya ci abinci wanda yake ya gurbata da ita wannan kwayar cutar. Har ila yau za ka iya samun shi a tsakankanin mutanen da za su iya zuwa bayan gida su fito ba tare da sun wanke hannunsu ba. sannan kuma akwai nau'in mutane kamar misali yanda muka ce masu shekaru, akwai wani sinadari da cikin mutum yake samarwa. Mutum ya ci abinci yana tafiya daga makogoro yayi ƙasa ya je ciki, to a ciki akwai sinadare da wannan ciki, halittar ciki take samarwa sinadari na acid. To mutanen da suke da matsalan isheshen wannan acid din sukan kamu da wannan ƙwayar cuta. Ma'ana abin da nake so in ce shine, in misali mutum ya sha ruwa ko ya ci abinci wanda yake ya gurɓata da wannan ƙwayar cuta, ba lalle ya kawo ƙwayar cuta ba, sai ya kai yawan da ya fi ƙarfin garkuwar jikin mutum.
To amma ta yaya ne kai tsaye misali a gida kafin na je asibiti zan iya gane cewa wannan amai din nan da gudawan nan da yaro yake ko wani babba ko wani mutum a gida alama ce ta wato amai, wato kwalara, kuma me zan yi?
To kamar mu a likitanci akwai kalan gudawa, zaka gani kamar misali yau mutum ya dafa shinkafa an tace ruwan, saboda haka yanda ake amfani da shi domin fadan wannan ma'anan amai da gudawa na kwala, yakan zo da kaman shi bayan gidan ko kuma gudawan takan zo da kaman an dafa shinkafa ta dafu an tace ruwan, saboda haka wannan shi ne. Amma akwai ma'ana
wato wannan ruwan shinkafa,
yawa wannan ruwan shinkafa kuma mutum yana yin shi ne da yawa ainun yakan zo da amai, amma ko ba amai
kamar an bude ruwan famfo,
kamar an bude famfo, sannan kuma yakan zo da kaman kalan wannan ruwan shinkafan da aka tace. Sannan kuma a gida mutum kawai in yana amai ko guda ya kamata a ce aje asibiti, saboda haka ko kana tunanin kwalara ko baka tunanin kwalara, in dai mutum yana amai ko guda ko amai da guda, abin da ake bukata shine aje asibiti.
La'akari da yanayin wato cibiyoyin kula da lafiyar suna da nisa, ko da a cikin birane ne ma zaka ga daga anguwar da watakila asibiti yake zuwa anguwar da nake zaune akwai tazara, kuma akwai abin da kuke cewa kaman first aid. Sannan in ka duba karkara ma musamman wani garin gaba ɗaya ma zaka ga babu wata cibiyar lafiya, sai an yi tafiya mai nisa. Da haka idan haka ta kasance wannan matsala ta gudawa, matakin farko kafin a kai ga asibiti me za a iya yi wa shi mara lafiya a matsayin wato agajin gaggawa?
To a hakikanin gaskiya shi amai da gudawa yakan zo da ainihin kaman ruwan da yake fita daga jikin mutum yayi yawan da abinda ake bukata shine da gaggawa mutum yana yin gudawan nan a tafi da shi asibiti. Saboda haka a gida gaskiya first aid to za a iya taimakon gaggawa, za a iya ba mutum ruwan gishiri da suga, amma fa wannan bai kai yawan da zai rike rayuwar wannan mara lafiya da yake amai da gudawa. Babban abu shine asibiti. Kuma abinda na sani shine mafi yawanci yanzu tun shekaru da yawa da suka wuce, tun kafin around shekara 1970 zan ce 1970 kasa a kasan nan an yi asibitoci kanana. Da in ka je yanzu misali in ka dauki garuruwa zaka ga kusa da kusa ba za a rasa asibiti ba dan karami wanda za a ce wani lokaci shaka tafi da makamantansu.
Samu amma zaka tare da cewa ba ma jami'an kula da lafiyar, ko kuma ma lokacin sun tashi tun da zance ne na a zo da safe sannan kuma a tashi da yamma, gudawa kuma ta faru da magariba ko tsakar dare.
To kamar yanzu a hakikanin gaskiya akwai asibitocin nan suna nan. To amma kamar yanzu akwai abubuwa da gwamnati take zuwa da su, kamar yanzu akwai kwanan nan akwai wani abu wanda ake so a dauka mutanen gari, misali wanda suke zaune sun danyi makaranta, za a koya musu abubuwa yanda za su gane cututtuka, kuma in aka yi wannan za a tabbatar da hanya da za su kai mara lafiya asibiti. Saboda haka gwamnati na kokari, tana yunkuri ta bangaren gano irin wannan matsaloli wuraren da ba su da wannan, ko kuma a suke da matsala, ko kuma ko da akwai wanda in an yi din, saboda za a iya samun rashin lafiya, amma ba kowa ne zai iya gane cewa wannan fa rashin lafiya kaza ce.
Ka bayyana mana yanayin da za a iya ganin watakila ita amai da gudawa take ko kuma kwalara. Watakila ko za ka yi mana ƙarin haske game da abubuwan da suke sabbaba ta mutum ya samu kansa a cikin yanayi na kwalara?
To kamar yanzu mun yi bayani a baya, na farko misali mutum ne ya yi je ban ɗaki ya yi bayan gida ya fito ba tare da ya tsaftace hannun shi ba, ko kuma a'a ruwa ne yara suka je suka yi kududdufi suka yi wanka, ko kuma a'a wasu sun je bayan gari sun yi bayan gida an yi ruwan sama ya kwaso wannan ruwan ya kawo shi kududdufi kuma mutane sun dauki ruwan nan sun zo sun sha shi, ko kuma a'a rijiya ce aka yi a kauye ba a yi ta yanda ya kamata ba, domin mu a likitance akwai abubuwan da muke dubawa kafin mu ce wannan rijiyar ta kai a dauki ruwanta a yi amfani da shi ba tare da shakkun ko za ta kawo kwayoyin cututtuka ba. Saboda haka rashin wayannan zai iya sawa bayan gida an yi shi an ya taho ruwa ya kawo shi cikin gari ya shigar da shi inda mutane suke zuwa su dau ruwa su sha, bayan sun sha kuma zai iya kawo wannan
kwayoyin. Ita wannan rijiyar ku a likitance ka ce ku a likitance akwai yadda ake tsara rijiya har ma ku amince cewa dan adam ya amfani da ta, wace ya fasalinta ke?
Na farko ana la'akari da akwai dan siminti da ake sawa yayi tsayi akalla inci kusan 2, sannan kuma daga cikinta ana so a samu concrete wanda za a sa na siminti yanda koda akwai hanyar da kankare za a sa shi ma wanda koda akwai wuri ruwa ya taho ba zai billata cikin wannan kankaran bai bata shi, sannan kuma ya kamata a ce akwai murfi, sannan akwai kuma ko guga ko bokiti wanda duk lokacin da aka zo za a dauka ruwan nan ayi amfani da shi. To haka ya kamata rijiya, kaga in ba murfi kuma babu wannan concreting ruwa zai iya baci da abin da zai iya kawo cuta bayan cholera da wasu abubuwa ma.
Cibiyar dakile yaduwar cutuka ta Najeriya ta ce za a iya samun karuwar wato ita wannan cuta ta cholera a cikin wato wannan yanayi na damuna, duk da cewa cutar bata bar Najeriya ba kuma dama ana fama da ita, amma ta ce alƙalman akwai yiwuwa za su karu saboda shigowar damuna. Menene alaƙar yaduwar wannan cuta da yanayin damuna?
To kamar shi yanayin damuna yanayi ne da za a iya samun kaman ambaliya, sannan kuma hanyoyin ruwa za su iya toshewa yanda ruwa ya zo ba zai bi hanyar ruwan bai ya fita ya je inda ya kamata ya tafi ko bayan gari ko makamantansu. Har ila yau lokacin damuna ne lokacin da za a yi ruwa da yawa kuma zai iya daukan bayan gida da aka yi a gari a bayan gari ya shigo da shi gari ya shigar da shi ma rijiya, misali in ba a yi ta yanda ya kamata ba ko gida ma ya bata ruwan an aje shi.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kammala hiranmu da Mahmud da Dr. Usman, bari mu dan shakata da wannan wakar.
Har ila yau a lokacin damuna lokaci ne da yara za ka gani musamman a karkara za su je kududdufi su yi wanka, wasu su yi bayan gida, wasu su yi fitsari a ciki da makamantansu. Sannan kuma misali a ce a gari a ce suna da shadda, saboda haka an kwashi masa ko kuma ce masai an kwashi an fita da shi bayan gari, akwai yanda ya kamata a ce an zubar da wannan bayan gida. Saboda haka in aka je ba a zubar da shi yanda ya kamata ba lokacin damuna ne ruwa zai kwaso da shi ya dawo da shi gari, kuma shi ruwa ba shi da iyaka musamman in babu hanyoyin da ruwan zai bi ya fita. Saboda haka zai zo ya bata ruwa ko kududdufi ko rijiya ko makamantansu, sannan kuma mutane za su yi amfani da shi su sha, wannan zai iya kawo wannan kwakwayar cutar mutum ya kamu da shi.
Alaƙar ita kwalara kenan da yanayin damuna?
A kware kuwa.
To yanzu idan ya zama cewa misali ga matakai da aka ɗauka na watakila karewa yanayin tsafta da kai magana cewa iya ɗaya daga cikin abubuwan matakan kariya, idan ya zama na zo asibiti me ya kamata kuma na kiyaye da shi wato bayan da watakila likita ya gani?
To wato shi karewa daga irin wannan ko ba ita ba ma kowane rashin lafiya abu ne da yake bukatar kai da ni da gwamnati da kowa da kowa. Misali in muka dauki kowa yana da gudunmawa da zai bayar domin a tabbatar cewar an kiyaye wannan kwayar cuta. Kamar yanzu a gwamnati mun yi magana cewar kamar misali ruwa da rijiya da makamantansu. Ko da a ce gwamnati bata kawo muku ruwa ba,
to ya kamata a ce akwai tsarin ciwar in dai za a yi rijiya kawai ko su ne za su hada kudi su yi ko da kansu za su yi to a yi ta yanda ya kamata yanda za su kare kansu daga kwayan cuta saboda haka a yi rijiya yanda ya kamata yanda za ta samar da ruwa gwamnati za ta iya yin doka da za ta samar da ruwa a ko ina yanda za a tabbatar cewa babu wannan kwayar cuta
mutum za iya kamar mutane ka iya amfani da wasu sinadarai misali watakila na kashe kwayan cutuka kafin su yi amfani da ruwa misali
to ka san shi abu ne da akwai yanda ya kamata a yi amfani da shi akwai yawan shi akwai sinadarai da ake da su wanda za su kashe kwayoyin cuta amma abu ne da yake bukata sai ka auna yawan ruwa ka auna yawan shi wannan magani da makamantansu saboda haka ba abu ne da zamu ce kowa ya je ya dauki ruwa a kududdufi da yake ya baci ya sa wannan sinadari ba domin ya kare kanshi saboda haka babban abu muna da rijiyar nan a kula da ita a samu ruwa mai kyau a sha
idan aka kai mutum asibiti galibi musamman saboda idan abin ya yawaita zaka ga ba ko wadanda marasa lafiya bane ake kwantar da su ya ga cikin likita ya gansu a ya rubuta magani ya faɗi kuma yadda za a yi daga baya kuma su tafi gida yaya ya kamata mu'amalanci mutanen da ake zargin suna da wannan cuta ko kuma aka tabbatar da su sun kamu da ita cutar kwalara misali
to a hakikanin gaskiya ita kwayar cutar gaskiya tana da zance yanzu nan mutum zai iya kwasuwa da ita to kaman aka tabbatar da cewa mara lafiya yana da ita wannan rashin lafiya su ma'aikatan asibiti za su yi magana kuma za a kula wajen yanda za a tsaftace in yayi gudawan nan yanda za a tsaftace gudawan nan a lokacin da ake kula da shi da kuma ko an sallame shi daga asibiti sannan kuma dama mara lafiya yana kwance a gadon asibiti ba za a ci abinci tare da shi ba sannan kuma in ka taba ko gadon shi ko katifar shi ko me ya kamata a je a tsaftace hannu yanda ya kamata kware da gaske
a wanke
hannu sannan kuma za a yi kokari a nemo taya ne ake tunani in abinci ne in ruwa ne to ina menene ainihin hanyar da shi wannan mara lafiya ya kwasu da wannan cuta domin a dauki matakin da ya kamata
mara idan aka waye gari mutum ya kamu da wannan cuta ya zama wajibi kenan ga mutanen gidan su bi diddigi su ga me sababa masa wannan yanayin
shi kaman in suka gani za su je asibiti a asibiti ma likita sai ya gani ya duba ya yi gwaje-gwaje ya bincike kafin ya tabbatar cewa ita ce saboda haka su mutanen gida ba za su iya cewa wannan kwalara bane ko kuma cuta amai da gudawa ne na kwalara sai har a asibiti a asibitin ma sai an dauki gwaji na bayan gida an gani an tabbatar da ita sannan za a ce ainihin amai da gudawa ne na kwalara
kamar wannan bayanin yana nuna cewa akwai wasu cutuka kenan da suke kama da kwalara misali tunda yawanci mu misali a karkarance ko a cikin gari zaka iya kawai da mutum ya fara amai da gudawa kuma irin wannan mai tsululu din kawai ana cewa wato kamar yanayin kwalara amma wani lokaci kuma aka zo gunku a nan asibiti sai ku ce ba kwalara ba ce wannan yana nuna cewa akwai cutuka masu kamanceceniya da kwalara
akwai cututtuka musamman a yara da kuma masu shekaru wanda za su zo ma da gudawa yaro zai iya yin zazzabi ma na malaria zai iya zuwa ma da gudawa saboda haka gudawa ba abu ne da wai za ka yi amfani da shi ka ce ai mutum yana da amai da gudawa na kwalara ba mafi yawanci wanda muka ce su ne kamar misali yara kanana da manya masu shekaru abubuwa da yawa za ka iya cin abinci ma da kamar misali irin ko sinadari ko gishiri ko magi ko me yayi yawa zai iya sa mutum cikin shi ya lalace ya yi gudawa amma kowane kwayan cuta da yake zuwa da gudawa yana zuwa da wasu abubuwa wanda kawai a asibiti ne za a iya ganowa cewar wannan cuta kaza ne ko amai da gudawa ne ko ba amai da gudawa bane domin sai ka zo za a yi tambayoyi sannan a gwaje-gwaje a dudduba sannan daga nan ne shi likita zai fara ragewa cewa in ina tunanin abu biyar ne zai zo da amai da gudawa la'akari da abubuwan da ka zo da shi a haka daga tambayoyi da dubawa da kuma gwaji zan dawo da shi ɗaya biyu har in zo zuwa ƙarshen abin da ya kawo wannan rashin lafiya
tunda ita ga hukumar kula da takaita cutuka ta Najeriya ta ce za a sami wato yawaitar wannan cuta ta kwalara a tsayi yanayi wannan na damuna da muke tunkara ko kuma da muka shiga musamman ta fayyace wato jihohin Kano da Zamfara da kuma Bauchi. Menene ya kamata mutane su a daidaikun su tunda gashi an yi hasashen abin da zai ka iya afkuwa?
To, kamar ɗaya daga ciki shine na farko wannan kamar fadakarwa da ake yi gidajen radio, talabijin da jaridu su ci gaba da fadakarwa, sannan da bukata ainin mu canja ɗabi'unmu wajen tsafta, domin ba wanda zai zo ya tsaftace ma kanka da kanka da gidanka. Sannan kamar ƙauyuka da sukan je waje su yi bayan gida, babban abin da ya kamata ko aikin gayya ne suke yi a yi masai a gidaje, ko wannan yau a yi masai a wannan gidan, gobe a yi haka, kowa zai iya samun masai. Sannan masai ya cika, akwai yanda ya kamata a kwashi, sannan akwai tsarin yanda ake zubar da masai ta bayan gida in masai ta cika. Sannan har ila yanzu akwai mutum zai ci abinci ya wanke hannun shi, bayan ya ci abinci ya wanke hannun shi, in an gama cin abinci a wanke kwano a aje, kar a bar abinci a bude. Sannan kuma masai a rufe ta. To wannan su kadan daga cikin abubuwa ne akan kanmu da zamu yi domin karewa. Sannan in mutum yana da amai da gudawa a gida, kai ba naka bane ka ce kwalara ne ko ba kwalara bane, abinda ake so shine a je asibiti a tuntuɓa a yi gwaje-gwaje a sani a tabbatar da magani. Sannan kuma kira ga al'umma da gwamnati gaba ɗaya shine a samar da ruwa ingantacce wanda al'umma za su yi amfani da shi ba tare da tsoron ciwo zai kawo wannan ƙwayar cuta ba. In gwamnati ba ta yi ba, a ɗaiɗaikun mu kafin gwamnati ta ankaro za mu iya zuwa mu haɗu, muna da samari. A da za a yi aikin gayya, a yi rijiya, a yi kwashe a hanyar ruwa. Saboda haka yana da matuƙar kyau mu san cewar lafiyarmu ta muci. Duk abin da gwamnati za ta yi dole ne, ko kuma ƙasashe masu taimako ko kuma ƙungiyoyi masu taimakawa domin inganta lafiyarmu, duk abin da za su yi domin taimaka mana bayan kanmu ne, domin mu lafiyar nan ta muce, dole sai mun yi yunkurinmu, sannan za mu kiyaye wannan ƙwayoyin cututtuka banda kwalara ma ga baki ɗaya.
Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu, amin. Don kai da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ka taimake su, amin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama, 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 masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su, amin. To a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai, na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba, badan kudi suke ba, badan budan yabo ba, badan budan yabo, kurin waka dai dan su ceci rayi, ai sake wasu na ga Allah rabbi.
Mu ma a nan mun gaida likitoci, mun san ba don kuɗi suke yi ba. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni, Julie Lathers Gresham, da engineer mu na yau tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa, Zara Aminu Fage, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Zan ba ku dan misali. zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canga masu ciwo wadansu na ta kuyi wadansu na ta nishi wadansu na ta ruri wadansu na ta kuka wadansu na ta kuka sun karirye ne jini ka ta jikinku jini ka ta jikinku.